وبالعالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بايحك يوم، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك مدها دعاء أن يمتين أصبر وأن يدات الشاء بقي قوات الربيع الأول أو أن شكرة تدور دليل قدود عشرين دبقي بايحك يوم صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 15 ga watan 4 shekara ta 2006 miladiya, dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin. Wannan kuma shine darasin mu na 91. Darasin da ya gabata karshen abinda muka karanta shine babul istikharati wal mushawarati. Yau kuma za mu tashi babu istihbabi al-dhahabi ila al-eid wa iyadati al-marid wal-hajj wal-ghazwi wal-jinazati wa nahwaha min tariqin war-ruju'i min tariqin akhar li taksiri mawadi'i al-ibada. Babu istihbabi al-dhahabi ila al-eid, babin da yake magana dangane da mustahabbin tafiya idi wa iyadatul maridi, da mustahabbancin zuwa gaida mara lafiya, wal hajji, da tafiya aikin hajji, wato shiga Makka ko shiga Mina ko shiga Arafa, wal ghazwi, da fita ta yaki, fita daga gari za ka yaki, wal jinazati, da fita bayan gari dan zuwa binne gawa, wa nahwaha, da makamantansu, min tariqin, ta wata hanya, war-ruju'i min tariqin akhar, da dawowa ta wata hanyar ta daban. Wato mustahabbi ne lokacin da zaka fita, ɗaya daga cikin ababen da aka lissafta shine zaka je idi, zaka je gaida mara lafiya, zaka je aikin haji, fita ta yaki, zuwa binne gawa. Idan mutum ya fita ta wata hanya, to in zai dawo gida sai ya dawo ta wata hanyar ta daban. Hakan mustahabbi ne. Saboda mai li taksiri mawadi'il ibada, dan yawaita wuraren ibada. Da akan hanyar ka ta tafiya ibada zaka, akan hanyar ka ta dawowa ka dawo daga ibada, to ya kamata wuraren da ka bi wajen tafiya ta sabawa wuraren da ka bi wajen dawowa, dan kowane titi tsakanin na tafiya da na dawowa ya samu rabansa na bayyanar da ibada a kansa. Mustahabi ne yin hakan, ba wai dole ba. An Jabir radiyallahu anhu qal kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, an karbo hadisi daga Jabir dan Abdullahi, Allah shi kare da a gare shi, yace kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, annabi tsira da mun ci tabbata gare shi da iyalan gidansa, ya kasance idza kana yawmu eidin, idan ranar idi tazo, khalafa at-tariqa, sai ya saba wa hanya, ma'ana sai ya dawo ta hanyar da ba ita bi ba wajen tafiya idi, shine khalafa at-tariqa. Dai lokacin da zai fita ya bi wannan titi, lokacin dawowa sai kuma sai dawo ta wani titin na daban. Wannan hadisi rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Qauluhu khalafa at-tariqa, fadar sa na cewa khalafa at-tariqa, yakan saba hanya. Me wannan ke nufi? Ya'ni zahaba fi tariqin wa raja'a fi tariqin akhar, yana nufin wajen fita sai ya tafi ta wata hanyar, wajen dawowa sai ya dawo ta wata hanyar ta daban, ba wanda ya fita akan ta ba. To kaga wannan hadisi ya zama nassi dangane da saba hanya a ranar idi. Bambanci tsakanin idin karamar sallah da kuma idi na babbar sallah. In dai ranar idi ce, haka manzon Allah yake yi, kuma haka ya mustahabbantar a yi. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yakhruju min tariqi shajara wa yadkhulu min tariqi al-mu'arrad. Hadisi daga Abdullah dan Umar, Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa. Anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lalle manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi, kana yakhruju min tariqi shajara, ya kasance yakan fita ta hanyar da ake kira tariqu shajara. Idan zai bar Madina, in zai fita daga Madina tafiyar zuwa yaki, tafiyar zuwa aikin haji, tafiyar zuwa umara, yakan fita min tariqi shajara. Wa yadkhulu, in ya zo shigowa Madina kuma sai ya shigo min tariqil mu'arrad, ta wani titi da ake kira tariqul mu'arrad. akwai wani wuri ne wanda zango ne daga cikin zanguna na matafiya a da suke yada zango a wajen su kwana, to sai yake hara, to titin da ke bi yaje wajen sai a ce masa Tariqul Mu'arrad. Kamar yanzu ganin gurin ka tsaya idan zai tafi wuri kaza ya bi titin kura, wajen dawowa ya bi wata titin gurro. Ai kaga titin ba a gurzon ya tsaya ba amma yakan bi ta gurzon ya wuce. Ai kaga titin ba a kura ya tsaya ba amma yakan bi ta kura ya wuce. To kamar haka ne. Tariqul Shajara, Tariqul Mu'arrad. Wannan hanyoyi ne na zuwa Makka a wancan lokaci. To kaga wannan shi ma wato karkashin sa za a fahimci cewa idan Annabi zai fita daga gari wato zuwa wani wuri, to yakan bi ta wani titin wajen dawowa ya dawo ta wani titin na daban. Wa idza dakhala makkata, idan yayi nufin shiga Makka kuwa, dakhala min as-saniyati al-ulya, yakan shiga Makka ta tudunta. Wa yakhruju min as-saniyati as-sufla, yakan fito daga Makka ta gangaranta. A wancan lokaci garin Makka na tsakiyar wani tudu da gangare sanannu, tunda garin baya da fadi. To idan zaka shigo, idan manzo Allah zai shiga garin sai ya shiga ta as-saniya tudu, sai da lokacin nan sai ya shiga Makka yana mai yin gangara. Idan ko ya tashi fita daga Makka sai ya fita ta gangara din, sai kuma ya zagayo ya biyo wata hanyar ta daban dan fita daga Makka. To a nan gurin dangane da ranar Idi mun samu hadisi, kina hadisin wa? Hadisin Jabir dan Abdullahi ya nuna idan Annabi zai tafi Idi yakan dawo, yakan fita ta wata hanya ya dawo ta wata hanyar ta daban, sawan idin karamar sallah ko babbar sallah. Sannan kuma hadisin Abdullahi dan Umar shi kuma ya nuna mana idan Annabi zai fita tafiya ta barin gari, an gane ko, yakan fita daga Madina ta wata hanyar ya dawo ta wata hanyar ta daban. Haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke yi. To kun ga nan gurin wajen fita, tawaɓin fita ta tafiya aikin hajji ce ko tafiya aikin umara ko fita don jihadi, duk dai abin da yake yi kenan. Ina fata an fahimta. Amma al-jinaza, fita don jana'iza, don zuwa abin ne gawa, kin ya shiga cikin wannan hadisi na Abdullahi ɗan Umar bisa ga nassi ko kuma an riskar da shi ne ta fuskar kiyasi? Abinda za mu gani a fili kiyasi ne. Da haka yanzu dai muna da nassi dangane da me ababai guda biyu. Abu na farko shi ne me Idi, zuwa ko dawowa daga Idi a saba hanya. Abu na biyu ita ce fita ta barin gari, sawa'un mutum ya tafi ne da niyyar aikin haji, da niyyar aikin umara, jihadi za shi, kasuwanci za shi, ka tafi Kano ta wata hanya, to sai ka dawo ta wata hanya ta daban. Wannan in ka samu dama mustahabi ne yin haka. Amma fita zuwa wajen binnigawa, ka fita ta hanyar, ka dawo ta wata hanya ta daban, to wannan ba nassi ne karara ya nuna haka ba. Amma ya fahimci haka ne karkashin nassin, sai ga cewa tun da waɗancan dukkanin su sunansa fita, to haka fita ma zuwa abin ne gawa ita ma sunanta fita ke. To amma wannan akan yi wannan izina ne idan ya zanto fita zuwa abin ne gawa an saba a garin da makabartarsa tana bayan gari. To idan makabartu sun riga sun zama tsakiyar gari fa, to kaga wannan ba za a riskar da shi da fita ta tafiya ba. Sannan ko da makabarta tana bayan gari, wato ba kamanceceniya mai yawa ta dab da juna tsakanin fita zuwa makabarta ka je ka binne gawa ka dawo, da kuma fita zuwa wani gari balagoro ko dan kasuwanci ko dan duwa mara lafiya ko dan sada zumunci ko dan aikin haji ko dan umara ko dan jihadi. Dan kowa san wannan wata fita ce wadda ba tsammanin ka bane ka dawo nan da minti 10 ko nan da minti 30 ko nan da minti 20, kila zakai kwanaki, kila zakai watanni. To irin wannan kaga daban da wannan wadda yanzu dab da dab zaka je da an binne gawa kuma ka dawo. Ina fata an fahimta. Don haka a nan gurin waɗansu malamai suka ce ya kamata mu taƙaita a kan abin da nassi ya nuna ƙarara, mu mustahabbantar da fita ta wata hanya, dawowa ta wata hanya ta daban, dangane da abin da nassi ya zo ƙarara a kansa. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a, mu nemi abin da koyaya aka samu kamanceceniya, inda shi ma ya karɓi sunan ibada, sai mu riskar da shi da wannan. To malaman da suke da wannan ra'ayi na biyu shi yasa suke cewa irin yadda mustahabbi ne ka fita Idi ta wata hanya ka dawo ta wata hanya ta daban, to haka inda sallar Juma'a zaka sai ka fita ta wata hanya ka dawo ta wata hanya ta daban. Waɗansu ma suka ce kai ko da daga gidanka zaka je masallacin unguwarku kamsu salawati, in ka je ta wata hanyar sai ka dawo ta wata hanya ta daban. Suka ce domin da sallar Idi da sallar Juma'a da sallar ta kamsu salawati dukkaninsu ibadat ne. Fa hunaka tashabuhun min haythu kaunuha ibada, akwai kamanceceniya da juna ta kasancewarsu dukkaninsu ibadoji ne. To da haka kenan, yadda a Idi za ka canza hanya, haka a Juma'a ma za ka canza hanya, haka in za ka fita daga gida don ka je wato ainihin kai sallah ta khamsu salawat cikin jami'i, to ita ma wajen dawowa zaka canja hanya. Waɗansu ma suka ce kai kowace ibada, kamar ka fita daga gida zaka je ziyara, to zaka dawo ta wata hanya ta daban. In dai ziyara ce irin wannan, ta girmama wani mutum da yake da daraja saboda darajarsa, ko dan saboda wajibcin wani abu na haƙƙi da Allah ya ɗora a kanka, garin ku ɗaya da mahaifinka, sai ka fita daga gida don ka je gidansa, ka je ka ga yadda shi, ka dawo gidanka. To ta hanyar da ka fita, sai ka dawo ta wata hanya ta daban. Sai ka fita ka ga yadda wani malaminka ko wani shugabanka, to ta hanyar da ka bi ta hanyar fita, sai kuma ka canja wata hanya ta daban wajen dawowa, domin dukkaninsu fita-fita ne waɗanda suke na ibada. Ka fita don ibada, nan ma ka fita don ibada, da haka sun yi kama da juna. To tsakanin waɗanda suka ce don mu ga mai fita ta ibada, mu canja hanya wajen tafiya daban da ta dawowa, da waɗanda suka ce mu taƙaita inda nafsi ya ce mu taƙaita, wanne ne ya fi? Kusa ka babu abin da nafsi ya ce, shi ne ya fi. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita masallacin Juma'a sau nawa a rayuwarsa ta Madina, tunda aka shar'anta Juma'a har zuwa lokacin da ya bar duniya, shekaru takwas ya yi yana sallar Juma'a. To amma ba a taɓa ganin ya ɗauki mataki na canja hanyar zuwa ta sha bamban da ta dawowa ba, irin yadda ya yi da ya yi ko da an ruwaito. Sannan ya fita ya je ya dubo marasa lafiya, ya fita ya kai ziyara ga waɗansu, ya yi kaza ya yi kaza, ba a taɓa ganin ya canja hanya ko ya ce a canja hanya ba, irin yadda ya yi a idi. Kun ga kenan ba za mu riskar da komai da komai ba cikin nan sai abin da nasi ya dakata. Dan babu ne na ibada wanda baya karɓan kiyasi. Ibada babu kiyasi a ciki sai an samu nasi. Ina nufin wajen tabbatuwar ibada, ba za a tabbatar da ibada ba ta fuskar me kiyasi, dole sai ta fuskar nasi. Wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta. Da haka a nan wurin cikin abin da Malam Nawawi ya lissafa, istihbab az-zahabi ila al-eid, kaga wannan nasi ne. Wa iyadatu al-marid, wannan nasi ne ko kiyasi? Kiyasi. Wal haji wal ghazwi, wannan menene? A'a, nafsi ne. Domin kana ya kharju min tariqi tajra wa yadkhulu min tariqi al-mu'arrad, wannan ko fita ta aikin haji ta barin gari, kaga ta juma'a cikin gari ne, ta aikin haji fa ta barin gari ne, haka jihadi ma barin gari ne, haka in kasuwanci zaka da menene? Barin gari ne. Wannan kaga shi ma nafsi ne. To amma ta zuwa a je a kai gawa a dawo wal jinazati, wannan nafsi ne ko kiyasi? Kiyasi ne. Haka da ya zo ce wa nahawi ha, dukkan wannan menene? Kiyasi ne kenan, ba nasi ba ne, mutum daga abinda nasi ya zo a kan sa. Ina jin mun gama da wannan. Baka fahimci abinda na faɗa wa tun da suke nan. Na ce manzon Allah ya yi shekara takwas na Juma'a ba a taɓa ganin ya canja hanya ba, ko bai ce wani ya canja ba? Ko ka taɓa gani? To ka gani? Yayi shekara takwas na Juma'a ba a ga ya canja hanya ba? Ba wanda ya rubuto cikin sahabbai da suka rayu da shi da ya canja kuma da sun yi mai? Tunda akwai abin da bai kai wannan muhimmanci ba su rubuto. Akwai abin da ba ya da alaƙa ma da aikoyi da shi sun rubuto. Daidai da motsin aswaki, ƙaran aswaki a bakin manzon Allah sai da suka rubuto. To ta aka idan ka zan aswaki sai ka faifai ƙarar irin nafi, ai baka ji sautin ba, amma duk sun rawaito. To da ya canja a zuwa Juma'a, a shekara takwas na Juma'a da ya canja hanyar zuwa ta kawon banda ta dawowa, da an gano. To ka gani tunda ba a yi ba kuma sai ka ba shi sunan idi, ka ce tunda shi ma idi ne. Tambaya ta kake ko kuma bayani kake? Daga at-ta'aris aka same shi. At-ta'aris shi ne yin barci a ƙarshen dare. Matafiya sukan yi barci a ƙarshen dare don su tashi kuma da sassafe. Allahumma amin. Sai abu guda biyu ya rage. Abu guda biyun da ya rage, na farko me ake nufi da canja hanya? Ina fata mun fahimta. Na biyu, me ye hikimar da ke cikin canja hanya? An ta tambayar farko me ake nufi da canja hanya? Kowa ya san cewa in yanzu daga nan gurin zaka fita, ka bi ta nan titin, ka yi nan yamma, ka fita cikin Daula Hotel, kai da kake nan Ungogo Road a Kano, wajen dawowa kuma sai ka zagayo ta nan wajen NTA, ka shigo ta daga gabaci. Kowa ya san kayi me? Ka canja hanya. To haka waɗansu malamai suka fassara canja hanya ɗin, abin da kowa shi zai iya fahimta. Duk wanda zai fita daga Kano ta kofar Nasarawa ya tashi shigowa kuma ya shigo ta kofar ɗan Agundi, ya yi me? Ya canza hanya. Duk wanda zai fita ta kofar mata ya shigo ta kofar Wambai, ya yi me? Ya canza hanya. Wannan shi ne abin da galibin malamai suka faɗa. waɗansu suka ce abinda ake nufi da canza hanya ba lallai sai ya kai wannan ba, wannan din ba canza hanya ne, amma ba lallai sai shi kaɗai ba. Dukkan mutumin da yanzu ya fita daga nan masallacin ya kama titunan na ungwagwaro da ya yi yamma har zuwa bakin daula, lokacin da ya fita sai yake bin gefen daman titin, da ya je dawowa sai ya biyo kuma ɗaya damar ta can, da sunan shi ya canza hanya, da inda ya taka da zuba ne ya taka ya zo. Kaga kenan irin manyan titunan nan na zamani wanda aka raba su tsakiyar, yanzu ka bi titin Zaria Road kaga express ne an raba shi tsakiyar shi da wani katon zubunci, lokacin da ka bi sanan gurin kuma ka je dawowa ka dawo ta tsaye gefen, sunan shi kayi mai ka canza hanya. Waɗansu sun faɗa haka, amma galibi sun fi yadda da fassarar farko, suka ce hakikanin gaskiya abinda ake nufi da canja hanya, yanzu ka bi ta hanya ka ga waɗansu gidaje, ka ga waɗansu mutane irin waɗanda ba su ka gani ba lokacin dawowa, ka ga ko wannan baya tabbatuwa sai in kayi miki, sai in ka canja hanya a misalin farko da muka bayar ba a misali na biyu ba, wannan shine hakikanin canja hanya. To me ake nufi da sannan me hikimar canza hanya? Manzo Allah dai bai bayani ƙarara ba, ta bayyana cewa ga dalilin da yasa ya canza hanya. Waɗansu malamai suka ce domin ka samu wuraren da za su yi maka shaida da yawa, domin duk inda kai ibada zai zama maka shaida a ranar tashin kiyama, ka bi ta nan wajen tafiya ƙasar wajen za ta bada shaida sannan ka bi lokacin da za ka ibada, ka bi ta can wajen dawowa ƙasar wajen za ta bada shaida a tsaya sannan ka bi wajen dawowa daga ibada. Haka waɗansu malamai suka ce. Waɗansu malamai kuma suka kawo wani dalilin da ban suka ce hikimar wannan shine ne izhari hadhihi shari'a hadhihi sha'ira, dan bayyana sha'irar musulunci, ya zanto kowane titi a rannan a gari ya samu kasansa na dandazon masoya Allah, na taron masoya Allah, masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan hakan ya bakantawa kafirai rai, dan hakan ya bakantawa munafikai rai, duk inda suka duba sai suka taron bayan Allah za su ko sun dawo daga ibada. Amma in titi ɗaya kawai aka bojan tafiya titi ɗaya wajen dawowa, to ba za a bayyana wannan ƙarfin musulunci ɗin ba da sha'irar yadda take. Ina da wannan hikimar ta biyu tana da ƙarfi. Waɗansu malaman suka ce ko mun yadda cewa akwai waɗannan ababen guda biyu, mu abinda muka fi damuwa da shi annabi ya yi ko bai yi ba, ya yi mu yi kawai a ta'assi wal iktida. Tunda Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi kai lokacin da kake kana jin shukurin koyi nake da annabi, wannan ya ishe ka guzurin zuwa tashin kiyama. Ina ba ta fahimta. Wannan ya ishe ka guzuri na tashin kiyama, ka ji cewa iktida kake koyi kake da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babu istihbabi taqdim al-yamin fi kulli ma huwa min babi at-takrim, babin da yake magana akan gabatar da dama cikin dukkan abin da yake a bangare ne na karrama abu da mutunta abu. Duk abin da za a mutunta shi to ana gabatar da dama ne ba hagu ba. Kal wudu'i, kaman alwala wal ghusli, da wanka wattayammumi, da kuma taimama. Bari mu bi su ɗai ɗai. Al wudu', alwala za ka gabatar da dama, haka al ghusli wanka za ka gabatar da dama, haka attayammumi taimama ita ma za ka gabatar da dama kafin hagu. Haka ne ko ba haka wani? Kun sallama da ribin sarari haka ne ko ba kawai? Dole akwai bayani. Gabban alwala akwai gabobin da suke ɗaiɗai ne, kamar fuska gaba sai guda ɗaya abu, ko wani ɗan adam fuska ɗaya gare shi ko akwai ta biyu, kamar kai da ake shafarsa kai ɗin shi ma dai guda ɗaya ne ko kuwar kai, ko akwai wanda yake da guda biyu, kaga akwai ɗan ɗaiɗai. Akwai kuma gabban da suke biyu ne, amma kuma ghairu mumayyazai ne, ba a rabe su ba, ɗaya ya can ɗaya ya can. Ina ba ta fahimta. Kamar kunnuwa, duk da guda biyu ne amma ba wai a ware suke ba irin yadda hannaye suke a ware, don gaba ɗaya kai ya ɗauke su. To akwai gabban da suke kuma guda biyu ne amma ɗaya ya yi nan ɗaya ya yi nan. Duk gabban da take guda ɗaya ce, ba maganan sai ka fara ta daga bangaren dama ko bangaren hagu, kai tsaye za ka fara ta ne gaba ɗayanta. Yanzu idan ka zo alwala, ka ɗebi ruwa a hannunka, za ka wanke fuskarka, gaba ɗaya za ka haɗe fuskar haka, kamar alwala ruwan a fuskar gaba ɗaya. Inda hannu biyu ka ɗebi ruwan, kai haka ka haɗa fuskarka haka, kaga wannan hannun na tafar bangaren dama, wannan na tafar bangaren hagu lokaci guda ya yi. Ba cewa sai ka fara tsagen dama, sannan ina tsagen hagu tun da gabar guda ɗaya ce. lokacin da ka zo tafar kai ka jika hannayenka da ruwa, ka gaba ɗaya za ka ɗora hannayen, daga nan goshinka ko zankonka ka yi baya da su sai sun kai ƙeya, sannan kuma ka dawo da su zuwa ga goshinka. Ka ga nan gurin ma ba ka cewa ka fara daga dama, sannan hagu tun da gabar guda ɗaya ce. Ka ga da yake kalwazo kawai ya yi ruwa, shi abin yana buƙatar bayani. Shi yasa na ce kun sallama, kuka ce kun sallama. Amma yanzu ya bayyana cewa ba mu sallama gaba ɗaya ba ce. Sannan idan gabbai guda biyu ne waɗanda ba a ware su da juna ba, kamar kunnuwa wajen shafarsu, ai kaga gaba ɗaya kake shafarsu ba wai sai ka fara na dama sannan na hagu ba. Don lokaci guda, wato ainihin ruwan da ka shafa kanka da shi, da shi ne kuma za ka shafi kunnuwanka. Manuniyar ɗan yatsan dama za ka sa a cikin ƙofar kunnen dama, manuniyar ɗan yatsan hagu a cikin ƙofar kunnen hagu, babban ɗan yatsan kuma ya faro daga bayan kunnen daga ƙasa, ya yo gaba ya shafo bayansa kuma har zuwa nan daga sama. Kaga lokaci guda ka shafe su. Sai fa in mutumin da yake da larura mai hannu ɗaya, kaga shi ba zai iya shafar guda biyun lokaci guda ba, to sai ya fara da dama sannan ya je hagu, ba fara daga hagu zuwa dama. Amma mutumin da yake da hannaye gaba ɗaya kaga lokaci guda zai mutu. Saboda me? A haɗa. To amma abin da yake a warafa, kamar hannun dama da bai yake da hannun hagu, kafar dama da bai yake da kafar hagu. Game da kafa, lalle ka sai ka fara wanke ta dama sannan ka je ta ina ta hagu. Game da hannu fa, shi ma haka ne? Idan wanke hannu ne zuwa gwiwa, sai ka fara wanke hannun dama sannan hannun hagu. A'a, idan wanke hannu ne zuwa wuyan hannu, tafukan hannu, su wannan ba a ware a fara na dama daban a fara na hagu, gaba ɗaya ake tafuka su a cikin alwala. Dan shi ne nassin hadisin Usman dan Affan da Umran ya rawaito daga wajensa. Usman dan Affan ya zo ya alwala a gaban mutane, aka ga ya ɗebi ruwa ya kamfuci ruwa a hannunsa, ya zuba a tafukan hannunsa guda biyu, yana murtsuka su haka lokaci guda. Wanke hannun fari kenan. Ya sake ɗebowa, ya sake murtsuka su gaba ɗaya lokaci guda, ba tare da ware na dama sau uku sannan na hagu sau uku ba. Wannan ya saba sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba haka Annabi ya zauna ba. Annabi na wanke su ne a haɗe da juna su biyun. Ina fata mun fahimta. To kaga, amma idan aka zo wanke hannu zuwa gwiwar hannu, wannan sai ka fara da dama sannan ka je hagu. Ina ga mun fahimci wannan. Wal ghusli, haka dangane da wanka. To a wanka ɗin nan ba shi ma na buƙatar ƙarin bayani. Idan anan wankan mutum zai yi alwala, to kaga ai zai yi alwala ne kamar yadda take ta wajen wanka. Wannan abin da muka faɗa a wajen alwala ba sai mun maimaita shi a nan gurin ba, a wajen wanka ba. Sannan kuma mutum zai wanke kanshi gaba ɗaya bayan ya yi alwala, kaga kai ma ai gaba ɗaya ne. Ba a cewa ya fara da tsagen dama sannan tsagen hagu. Idan ya ɗebo ruwa cikin tafin hannunsa guda, zai zuba ne a kan, sai ya murtsuka ta ko'ina, ya tabbatar gindin kowane gashi ya samu ruwa. Ɗaya kenan, ya sake ɗebowa cikin tafin hannu ɗaya, ya zuba a kan, ya murtsuka, ya tabbatar ko'ina ya shiga biyu kenan, ya ɗebo na uku, ya haka ya yi guda uku kenan. Kaga shi ma nan ba maganar tsagen dama daban sannan na hagu. Amma lokacin da zai jiƙa sauran jikinsa, to a nan ne zai raba jikinsa ɓangaren dama, ya fara wankewa sannan ɓangaren hagu. Ina fata an fahimta. To kaga a cikin wanka ɗin kenan yana nufin wannan wurin. Wata yammumi da taimama, to kaga anan shine abinda mu sallama ma gaba ɗaya. Don taimama idan za ka yi ta bisa ga yadda hadisin manzon Allah ya nuna, a abu guda biyu ake shafa, hannu da fuska, banda nan ba a shafar ko ina a taimama. To kuma hannaye zuwa nan wuyan hannu ne, ba zuwa gwiwar hannu ba. Hadisin da ya nuna zuwa gwiwar hannu hadisi ne dhaifi. Kaga lokacin da mutum ya ɗauki hannayensa guda biyu, tafukan hannunsa ya ɗora a kan ƙasa, ya ɗago su haka, zai bushe hannayen nasa, sannan sai ya ci gaba da murtsuka su haka da juna, hannayen a haɗe, yana diddirinsa tsakankanin in yatsu. An gane ko? Idan ya yi wannan ya ƙare, ba sai ya sake bugun ƙasa na biyu ba, sai kuma ya shafe fuskarsa gaba ɗaya. Tun daga mafarar kunnen dama zuwa ƙarshen kunnen hagu, tun daga nan maɓuɓɓugar gashi daga kan goshi zuwa haɓarsa, zai shafe gaba ɗaya. Ciki na ya ƙare taimama. To kaga ba maganan a fara da dama sannan hagu. Amma tun da shi ɗan Shafi'iyya ne, kila suna da tsarin a fara da dama sannan hagu, don haka ya kawo shi a nan gurin. Amma a nassin hadisi kan raga yadda Annabi ya taimama kuma sai a yi. Banjo. duk ɗaya ne, ko ka karkaɗe ko ka bushe duk ɗaya ne. Mun gama da wannan? Wa lubusus saubi, na'am. Yayi. Wa lubusus saubi, tunda ya ce mustahabbanci, kaga ai ba dole bai ce, ka zo babu istihbabi. Idan mutum ya san babu istihbabi, ai ba a ce abin da ya bai ba. Da sanya tufafi, lokacin za ka sanya tufafi, riga ko wando, sai ka fara sa hannun dama sannan na hagu, sai ka fara sa kafar dama a wando sannan kafar hagu. Wannan ali da sanya takalmi, yayin da za ka sanya takalmi, sai ka fara sa kafar dama sannan ta hagu. Wal khuffi, haka lokacin da mutum zai sa khuffi, ko abin da ya kama da khuffi shine kamar me? Kamar safa. Sai mutum ya fara sa ta kafar dama sannan ya kai ta hagu, wannan mustahabbi ne. Wattarawili da wando, an gane ko? Wadukhulul masjidi, da shiga masallaci, ka fara shiga da kafar dama sannan ta hagu. Wassiwaki, da kuma aswaki, wato kayi da hannun dama ba da hannun hagu ba. Ko da wannan ma akwai ta cewa akai, dan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace abinda zamu kalla dangane da aswaki, gusar da datti ake yi. To ko gusar da datti hagu ake sawa ba dama ba, sai amma cin abinci da sanya tufafi, kaga ba gusar da datti bane ba, yin kwalliya ne. Haka alwala ko wanka, kaga wannan tsarki ne, yin tsarki ne. To a wannan lokacin zaka gabatar da dama, amma lokacin da zaka gusar da datti, to zaka yi amfani da hagu. Dan ko kama ruwa ka tashi da hannun dama ake ko da hagu, yace to haka in zaka tsaftace hakoranka kuma zaka rike aswakin ne da hannun hagu. Sai haka Ibn Taymiyyah ce, haka Ibn Hajar ce, kai yace izalatul khabath ne, izalatul khabath. Wal iktihali, da sanya kwalli, lokacin da mutum zai sanya kwalli zai fara da idan dama sannan na hagu. Wa taqlimil azfari, da yanke farce, sai mutum ya fara da yatsun hannun dama sannan na hagu, sai mutum ya fara da yatsun kafar dama sannan na hagu. Wa qassi sharibi, haka lokacin da mutum zai gajarta gashin bakinsa, zai fara daga bangaren dama sannan bangaren hagu, idan zai rage tsawon gashin bakinsa. Wa nafil ibti, haka lokacin da mutum zai tsige gashin hamatarsa, zai fara da hamatar dama sannan hagu. Wa halqar ra'si, lokacin da za a yi wa mutum aski, sai an fara daga bangaren dama sannan hagu. Wani ce to kila, wani zai ce to zai bambancin da shafar kai, sai wancan ababin alwala ne. A wannan lokacin tsarki ne kake, ba datti kake gusarwa ba, amma lokacin da kake rage gashin ka, me kake gaba abin nan? Datti ne kake kawarwa, dan idan gashin yayi yawa ya zo mai datti. Sannan kuma shi shafar kai ana iya yansa gaba ɗaya, amma aski za a iya yansa gaba ɗaya? Ba za a iya yansa gaba ɗaya. Almuhim, waɗansu malaman haka suka ce, waɗansu suka ce. Amma dai zai mu gani nassin hadisi, manzo Allah an fara aske masa bangaren dama, wannan sai mu ce mun cire shi daga umumi kenan. Wassalamu min as-salati, lokacin da mutum zai sallama a cikin sallah, sai ya fara cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi, zuwa dama sannan me? Assalamu alaikum wa rahmatullahi, zuwa ga hagu. Wal akli, haka lokacin da mutum zai ci abinci. Wa shurbi, haka lokacin da abin zai sha abin sha, mutum zai ci abinci ne da hannun dama, zai sha abin sha shi ma da me? Hannun dama. Ma'ana in zaka dauki ruwa ka sha, to da hannun dama zaka rike ka sha, in zaka ci abinci, to da hannun dama zaka ci. An gane ko? Wal musafahati, mika hannu dan musafaha, baka ba mutum hannun hagu, sai dai ka bashi hannun dama. Wattilamil hajaril aswad, haka lokacin da mutum zai sumbati ko zai taba hajaril aswad ga wanda bai samu damar sumbatar sa ba, taba shi da zaka idan ka sumbati hannunka, to zaka taba shi ne da hannun dama ba da hannun hagu ba. Wal khuruj min al khala, fitowa daga banɗaki, mutum zai fito ne da kafar dama lokacin fitowa. Wal akhdhi wal ata'i, lokacin da zai karba ko zai bayar, zai karba ne ya bayar da hannun dama. Wa ghairi zalika mimma huwa fi ma'nahu, da wannan wannan cikin abin da ya iya shiga cikin ma'anar wannan din. Wa yustahabbu taqdimu al yasari fi dhidd zalik, mustahabbi ne a gabatar da hagu a abin da yake kishiyoyin waɗannan. Ina fata an fahimta, to kishiyoyin waɗannan game da wanda zai sanya riga, an ce in zai fara ya fara da me? Hannun dama. To in zai cire fa, zai fara cire hagu. Wando ya fara sa kafar dama, in zai cire fa, wato sai ya cire kafar abin nan hagu. takalmi in zai fara sa ya fara sa ne kafar dama, amma in yazo cire yafa ya fara cire hagu, ma'ana sai a gabatar da hagu a kishiyar waɗannan ababen da aka lissafa. Kal imtikhati yace yanzu misali kamar tace majina, tace majina ba a san ka dauki hannunka na dama ka dora akan hanci ka tace sai dai hannun hagu. Ina fata an fahimta. Al imtikhat kenan. Wal busaqi an al yasari, haka idan mutum zai tofar da yawo a bakinsa ba a san ya kalli bangaren dama ya tofar da yawo, sai dai me ya kalli bangaren hagu ya tofar da yawo. Ka duba musulunci daidai tofar da yawo ba kyale kake yadda kake dawo sai aka. An gane ko? Wadukulul khala'i, shiga ban daki. In mutum zai fara shiga ban daki zai fara shiga ne da kafar hagu. Wal khuruj min al masjid, fitowa daga masallaci, in mutum zai fito zai fara fitowa ne da kafar hagu, wajen shiga ko ya shiga da dama. Wa khal'il khuffi, tire khuffi, mutum zai fara tire kafar hagu. Wan na'li, da takalmi, galibi da an ce an-na'l ana nufin takalmi wanda yake kafa waje, amma zai dauki ma'anarsa kowane irin takalmi. Wa tarawil, tire wando. Wa thawbi, da tufafi. Wal istinja'i, da yin tsarki, mutum zai kama ruwa dan yayi bawli ko bayan gida, duk wannan da hagu zai yi. Wa fi'lil mustaqdirati, da dukan wani abu na kazanta ko datti wanda dai mutum zai yi kyankyamin sa, to duk wannan hagu ake gabatarwa ba a gabatar da dama, kamar daure gembo ana shawawa ne ko ana ganin kazantar sa, kaga da hagu mutum zai gabatar sai fa yin abin da hagun ba za ta iya yi ba. Wa shibahi zalika, da makamancin haka. To waɗannan duk ababan da yake so ne ya faɗa a cikin babu, yanzu ne fa zai kawo musu dalilansu da zai kafa hujja a kansu, tunda wannan da'awa ce cewa kaza da kaza, yanzu kuma sai hujjojin da za su tabbatar da wannan. Qala Allahu ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Al ayat, qala ta'ala, fa ashabul maymanati ma ashabul maymana wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama. Ubangiji ta'ala ta yi, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, amma duk wanda aka bai wa littafin sa ta daman shi, fa yaqulu, zaka jina cewa ha umqra'u kitabiya, ku ungo ku karanta littafi na ku gani. Menene yake nufi da wannan aya? Yana nufin yin al'amurra masu kyawu da dama, kamar kyakkyawan fata kake wa kanka dan a sa ka cikin waɗanda za a ba su saka da a hannun dama, tunda al'amurra ne ba su kyau kake yi da dama, shi ne muhallin shahid a cikin ayar. Sannan qala ta'ala, ubangiji ta'ala ya ce, fa ashabul maymanati ma ashabul maymana, sai waɗanda za a bai wa takarda a hannun dama, yi mamakin waɗanda za a bai wa takarda a hannun dama, matsayinsu da karamci da za su samu a ranar tashin kiyama. Wannan ma dai abinda muka faɗa a waccan ayar shi za ka faɗa a nan. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama, sai waɗanda za a baiwa takardarsu a hannun hagu, yi mamakin waɗanda za a baiwa takardarsu a hannun hagu, kaskanci da takaici da za su samu kansu a cikin ranar tashin kiyama. Abin nufi, dukkan wanda yake wa kansa fata na gari cewa a bashi takarda a hannun dama, to alamar hakan shine a ga yana gabatar da dama wajen ayyukan alkhairi, wajen ci, wajen sha, wajen karɓa, wajen bayarwa, wajen sanya tufafi, wajen kaza wajen kaza, cikin ababen da ya kidaya a baya. Amma dukkan mutumin da yake gabatar da hagu cikin al'amuran na alkhairi, ya ci da hannun hagu ko ya ta da hannun hagu ko ya karɓa ya bayar da hannun hagu, to fa wannan kamar yana wa kansa mummunan fata ne na ya zama cikin waɗanda za a ba su takarda da hannun hagu a ranar tashin kiyama. Allah tsare mu. Wato abinda Imam An-Nawawi yake nufi kenan. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat, kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. An karbo hadisi daga ummuna Aisha, Allah ta kare da a gare ta, tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yu'jibuhu at-tayammun fi sha'nihi kullihi, farawa da dama yana burge shi cikin dukkan sha'aninsa, fi tuhurihi, a cikin yin tsarkinsa, watarajjulihi, da taje gashin kansa sai ya fara da tsagen dama sannan na hagu, watana'ulihi, da sanya takalminsa sai ya fara da kafar dama sannan ta hagu. Muttafaqun alaihi, wannan Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Kaga wannan nassi ya zo dangane da tsarki, dangane da taje kai, dangane da sanya takalmi, amma kuma fi sha'anihi kullihi, kaga al'amura da dama za su shiga. Wa anha qalat, daga ummuna Aisha Allah ya kare da gare ta tace kanat yadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى أمنا آيكا تسي هنن النبي صلى الله عليه وسلم نداما ياكسا تي لطهوره دوميا صريكنسا يكا يدا هنن داما أبندت كيف يدين صريكي أنا تنا نفهم وجن الولاء دوجن وانكا تكين ولا رند مكبوغا مسالي مكي بيان انتوا أنا فار داما أتكيوكو amma ba tana nufin kamaruwa ba dan kar wani ya fahimce shi a matsayin kamaruwa ba haka take nufi ba abin da yasa zaka fahimta ka sai tace wa kanatil yusra amma hannun hagun dinsa ya kasance li khala'ihi wannan wajen bayan gida kenan wa ma kana min azan da dukkan abin da yake na kazanta ko datti gusar da datti to wannan yana yi da hannun hagu domin alkhala ana nufin bayan gida mutumin da ya shiga ban daki dan biyan bukatar ta bayan gida da hannun hagu zai tsarki ko yayi bawli da hannun hagu zai tsarki ko zai katse majina kaga wannan duk wani abu ne azan mai cutarwa ko zai tofar da yau kaga da hannun bangaren hagu zai tofar kenan zai fiyate majina da hannun hagu zai amfani kaga wa ma kana min azan da duk abin da ya kasance cutarwa ne ba abu ne mai kyau ba to wannan mutum zai yi da me da hannun hagu rawahu abu dauda wa ghayruhu bi isnadin sahih إمام أبو داود دواناً ساتكر ويتوانا حديثي تهن يرسن دي صحيح وأن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها أنكر قوة حديثي لقى أم عطية الله تقال إداء قريتا للي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي دسو إتدى ماتن دسك جبن توانك زينب إرمان مزال الله صلى الله عليه وسلم yayin da ta mutu suka jibinci wanke ta manzon Allah ya ce da su fi ghasl ibnatihi Zainab wajen wanke ƴarsa Zainab radiyallahu anha yace da su me ibda'ana bima yaminiha ku fara da damanta wa mawadi'il wudu'i minha da kuma wuraren alwalanta ma'ana idan kun tashi wa gawa wanka za ku fara wanke bangaren dama kafin me kafin bangaren hagu kaga wannan shi ma ya zama kenan dai yana ƙara zama nassi wajen wannan gashi manzo Allah haka ya faɗa mutu tafakkur alai sai yake yin wankan gawa kenan yadda ake wankan gawa akan dora mutum ne akan wani abu mai tudu gado ko wani benci ko wani teburi ko dukkan wani abu mai tudu ina faɗa mun fahimta lokacin da aka daura shi akan wani abu mai tudu farkon abin da za a fara yi masa shine tsarki don gusar da dattinsa wannan tsarki ba a san hannunka ya taba al'auran mamaci ko mun dangantaka su da kai da haka ake son ka sa wani tsumma a hannunka ko ka sa wata safar hannu da ita za ka yi amfani wajen yi masa tsarki wajen wanke gabansa wajen wanke duburarsa ba ka zan hausa ne ta ido na ce komin dangantakarka kuma sai ka ce ko da matarsa ce ni abinda fa na ce komin dangantakarka da Allah wannan ba ya zama umumi ba kullum ba zan umumi da ya wani ba zai to bayan ka riga ka yi masa wannan sai ka zo ka yi masa alwala yadda ake alwala ka fara wanke hannun dama ko ka hada hannayensa guda biyun ka wanke ko ka fara wanke wannan sannan wannan tunda ba shi ne yake wankewa da kansa ba sai wajen kurkure baki za ka sanya wani abu ko safa ko tsumma a cikin hannunka sai ka jika wannan safar ko tsumman da ruwa sai ka diddinza haƙolansa ka fitar da sin dan ba ruwa za ka kwalaya a bakinsa ba dai idan ka kwalaya ruwa a bakinsa sistem din cikinsa da yake rike ruwa ya hana shi fita ta wata kofa sai lokacin fita ya yi bayan na'urori sun gama aikinsu yanzu tunda ya mutu wannan sistem din ya lalace da haka idan ka kwalara masa ruwa ya shiga ta baki fita makogaro kai tsaye zai fito ta dubura to a wannan lokacin yana akwai ragowar najasa sai ya wanko ta ta hudu ita tunda tana ciki ba ta da hukunci amma in ta fito waje ka bada wani aiki ka fara wanka sai ka koma baya da haka ba za ka zuba masa ruwa a baki ba tunda ba jini zai kurkure bakin ba sai dai ka jika wani tsumma kana goga wannan tsumma akan haƙoransa don kawar da datti, kan haƙora da kan harshe da kan dadashi, wannan shine a makofin kulkule baki. Ina ba ta an fahimta. To kaga wajen shaƙa ruwa yanzu ba shine zai zuƙi ruwa da iska ba, tunda baya da rai, inda yana da rai zuƙar ruwan zai kuma ya fiyato shi. To yanzu kuma kai ne dai zaka sake jika tsumma ka sa a kofar hanci ta dama da ta hagu dan ka fito da dattin da yake ciki a madadin shaƙa ruwa da tashewa. Kun fahimta ko? To kaga wajen wanke sauran gabai duk wannan baka da matsala. Ka kammala masa alwala, to kuma sai ka wanke kanshi. Zaka ɗebi ruwa cikin tafin hannu ka haɗe kanshi duk gaba ɗaya da wannan ruwa, ko ina ya taɓa, ka sake ɗiban wani ka zuba, ka sake ɗiban na uku ka zuba. To daga nan gurin kuma sai ka samu ko sabulu ko wato ainihin magarya, tunda a da magarya ake amfani da ita a matsayin sabulu. Garin magarya ɗin bayan an daka ta, idan aka sa a cikin ruwa aka karkaɗa haka, za ka ga ya kumfa kamar sabulu. To da shi suke amfani a matsayin sabulu. A yanzu halatta kai amfani da sabulu, ka sa a cikin ruwa ka kaɗa, ta yadda zai kumfa, wannan kumfan za ka riƙa ɗauka kana wanke jikinsa da shi. Bayan ka gama wanke jikinsa da wannan kumfan, ruwan da ke kwanta a ƙasa wanda shi ba mai kumfa ba ne, sai ya zanto da shi za ka yi ɗauraya. A yanzu idan ba ka yi haka ba, ka riƙe sabulun a hannu ka goggoga a jikinsa, sannan ka ɗebo wannan ruwan ka sa, ka sake wankewa sau biyu, ka sake ɗebo ruwan ka sa, ka sake wanke na uku, ka sake ɗebo ruwan ka sa, duk ya halatta. Tunda manzo Allah ce ku wanke ta ko sau uku ko sau biyar ko sau bakwai, in kun ga hakan ya dace. Ma'ana ana son da ya aime mara. Kaga za a wanke da sabulu, za a sa ruwa a ɗauraye, a sake sa sabulu, a sake sa ruwa a ɗauraye har sau uku ko sau biyar ko sau bakwai. Idan an yi haka shi ke nan, an riga an gama wankan gawa. Shi ke nan sai magana a sa musu likkafa ne, kuma za a sa masa almisk turare, sai kuma a sa masa likkafa ne. Ina ba za mu fahimta. To kaga wannan abu ne kaga da yake buƙatan karatu, ba al'ada ake yi shi ba, kuma ba ya da wahala. Amma kuma duk sai rikitar da mutane su ɗauka cewa ya kai wani matsayi na, dan in dai mutum ya iya wankan janaba, to wannan sufar ita ce wankan gawa. Bambancin nan yi wa mutum ake yi, can ku shi ne ke yi da kansa. Sannan can akwai batun kurkure baki da shakarwa, wanda nan gurin kuma ba haka za a yi ba, ga abin da za a yi a makwafin wannan kamar yadda muka bada misali. Ina ba ta an fahimta. To wannan shi ne. To kaga lokacin da wato ainihin za ka yi wa mutum alwala, kaga za ka fara ɓangaren dama sannan hagu. Sannan kuma lokacin da za a yi wankan, za a kware ruwa a jikinsa, kaga za ka fara da ɓangaren tsaginsa na dama sannan ɓangaren hagu. Idan ka wanke wannan damar, sai ka wanke hagun ɗaya kenan, ka sake wanke damar, ka sake wanke hagun biyu kenan, har zuwa uku. Mafi ƙaranci kenan, ko sau biyar ko sau bakwai, uku ko biyar ko bakwai, haka mutum zai yi. Haka manzo Allah ya nuna cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya nuna tsefe kanta, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna. Idan aka tsefe kanta, to sai a yi mata turin gashi guda uku, ɗaya a dama, ɗaya a hagu, ɗaya kuma a tsakiyar kanta, ko daga baya nan wajen ƙeyarta. A kasa gashin kashi uku nan a tule, a yi mata irin kalaba ɗin nan da mata suke, kawai kukkulle shi za a yi da gashi ɗan uwansa. Ba za a binne ta ba, ko a ce za a yi mata wanka da cikakken kitson da ta yi, sai an warware shi. Wannan ita ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai fa in mara lafiya, in gawa ta zanto kamar ta yi wani kwanaki ba a gano ta ba, ta yadda jikinta ya fara canjawa, wajen kunce kitsonta zai bayi zuwa ga alala ta gawar a katanta na ta jiki, duk fata ta sassafe ne. Wannan sai a hakura saboda wannan larura. Kaga koda wajen sa sabulu a wanke, wannan ai gawar da take lafiyayya kenan, amma gawar da ya kasance kamar wani hadari aka yi na mota, ina maganin sa sabulu, duk mutum jikinsa ya yi kata kata, wani bangalolin su ma can aka dauko, can aka dauko, aka har hada shi. Wannan kawai sai dai a yayyafa ruwa a haka a madadin wanka, tunda ba gaban da zaka wanke. Ko ya kasance mutum ya fada ruwa ya yi kwanaki, sannan aka gano shi, kaga kana iya jin jikinsa ma yana iya sabulewa. To wannan ma kaga sai dai a zuba ruwa din a haka, ba tare da wani sa sabulu a dirdirzawa ba, maganar dirzawa, ina mutum zai dirza, ina mutum zai wanke, gurgurdan yadda aka samu kai a ciki abin da za a yi. Abba wanda gwamna da kafin kuma makai ba, yanzu nan gurin wanka makai, don shi ne magana dangantakar magana. In mun zo kan likkafa ne, kuma mai magana a karka. متفقنا عليه البخاري ده مسلم فكر ويتو ولا حديثي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال دغ ابو هريره الله فكر ده غريشي يتي للي من الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna, idan ɗaya ku zai fara sanya takalmi ya fara da dama, wa idza nazaa falyada bi shimal, amma idan zai kwabe to sai ya fara da hagu. Litakun al yumna awwalahuma tun'alu, kafar dama ta zanto ita ce farkon wanda za a fara sanya wa takalmi, wa akhiruhuma tunza, ita ce ƙarshen wanda za a kwabe mata takalmi. Manzo Allah ya kai mutuka wajen bayani, idan baka fahimci wannan jumla ta farko ba ka fahimci wannan ta biyu. Dan ya ce idan mutum zai sanya takalmi ya fara sa dama, in zai cire ya fara cirewa da hagu, sai ya ce dama ta zanto ita ake farawa da ita wajen sawa, ita ce ta ƙarshe wajen mai wajen cirewa. Wa akhiruhuma tunza muttafaqun alayhi. An Hafsa radiyallahu anha, an karɓo daga Hafsa, Allah ya ƙara da gareta, Hafsa bintu Umar, أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك. تتي كان يجعل يمينه لطعامه من ذا الله يكسن تيكا سنيا داما وجن أبنشنسا وشرابه دا أبنشنسا وثيابه دا سفاسنسا زي فارتي دهنن داما زي فارتا دهنن داما زي فارتين يتبابي دا بانجلن داما wa yaj'alu yasarahu lima siwa zalik, amma yakan sanya hagu a abinda ba wannan ba. Rawahu Abu Dawuda wa ghayruhu. Wa an Abi Hurairah radiyallahu an anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala, daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi, ce manzo sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yace, idza labistum, idan daban amma ma'anar da yace, hadithun sahihun, rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi bi isnadin sahih. وعن أنس رضي الله عنه دعا أنس بن مالك ألا تقال الداء قريشي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى منا من ذا الله تعالى من تثبت قريشي يا جيمنا فأتى الجمرة سيجي وجنجيفا فرماها سيجي في أبنجيفا ثم أتى منزله بمنا سن يكوما جدن صدكي منا كوما سوكين صدكي منا ونهارا يسوكي لكم انسا ثم قال للحلاقي sannan yazo yace wa wanzami khud fara wa ashara ila janibihi al-ayman, ya fara da tsagin kansa na dama yace fara ta nan, yace da wanzami thumma al-aysar, in ka gama da shi sannan ka zo ta nan na hagu. Thumma ja'ala yutihi an-nas, sannan wannan gashi da aka aske kashin kansa da shi, gashin kansa da aka aske, sai ya tabe wa mutane dan mutane suna tabarruki da gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ko mara lafiya a wancan lokacin ya kamu da rashin lafiya, akan jika sumar manzon Allah a cikin ruwa a yayyafa masa da izinin Ubangiji a gaya tashi. Wannan albarka ce da Allah biyo jikin manzon Allah, kuma khususiyya ce tashi. Bayan annabi ya bar duniya, Abubakar ya zama halifan manzon Allah, shi ne limami a idi, shi ne limami a kamsu salawat, shi ne limamin juma'a, shi yake jagoranci a fita yaƙi. Amma daidai da rana ɗaya ba a taɓa ganin shi, kuma ya ce a yi masa aski ya bayar da su masa mutane su raba ba. Ba a kiyasin wannan. Haka Umar, haka Uthman, haka Ali, ba ɗaya daga cikinsu da aka taɓa tara ruwan alwalasa a kasko ko a ƙwariya ko a wani mazubi, aka raba mutane ko suka sha suka yi wanka a ce a sha a shafa sadaka kuma sai an yi niyya. Ba a taɓa yin wannan ba, wani bai taɓa yin wannan ba cikinsu. Haka yanzu duk wanda ya zo ce shi ma a yi wa wasan gashin kansa, a yi wa wasan ruwan alwalasa, ya kurkure baki ya ba mutane su shanye. Billahi allazi la ilaha illa huwa, sun zama kazamai kuma babu wata albarka da zasu ta ta tun kazabai kenan, kawai ne kurkure baki ba ka sha, ka sani ma ko baya aswaki. Saboda haka wannan ganganci ne. Amma yanzu kaga da da'awar shehuna, sai wani shehi ya zo sai ya rika tarar ruwan alwalasa ana ba mutane, ya kurkure baki a ba mutane, anan abin da yake so ya ce mana yana takara da manzon Allah. Mu ko mun san wane shi. Haka da fasirin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wani tarihi da kake da shi wanda sun taba yin haka. In kai ka ce jikan manzon Allah ne, dan kowane sai shi yana fakewa ya ce jikan manzon Allah ne, to ai Hasan da Husaini shine jika bisa ga kararan nassi wanda ido ke gani. Duk wani wanda ba shi ba kuma jikan manzon Allah ne, ma'ana sai an bi mata takala nawa. Amma Hasan da Husaini ƴaƴan Fatima ne, Fatima kuma ƴar manzon Allah. Kaga jika kai tsaye kenan, ba ɗaya daga cikinsu da ya taɓa aske gashin kansa aka yi wa wasan sumarsa, ko aka tara ruwan alwasa a fatanniya ko a wani kasko ko a wani abin nan aka raba mutane ko aka sha. Duk abin da shehine suke yi suna yaudarar mutane ne ba gaskiya ba ne ba.
manzon Allah shine wanda yake mutahaqqiqul barakati, mai tabbatacciyar albarka ta bangaren ruwan alwalarsa, ta bangaren ruwan tsarkinsa, ta bangaren ruwan abin nan gashin kansa, ta bangaren duk wani abin da ya taba ko ya zauna ko shufadar da ya zauna ko rigar da ta taba jikinsa, duk wannan tabbas ne cewa suna da albarka. Riga ta taba jikin manzon Allah kuma ta zo ta taba ka, ai ba karamin riba bane ba wannan. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sha'awar wani tufafi, wani bawan Allah da ya kawo masa yayi sha'awar tufafin, kware sahabbai sun fahimci haka. Manzon Allah yasa ya fito da wannan tufafin a jikinsa, duk jama'a suka gani, kowa ya ga manzon Allah ya burge da wannan tufafin. Sai wani sahabi ya rako ce, manzon Allah da Allah ka ba ni wannan riga. Manzon Allah sai kana so ya ce ina so ce shikenan. Ya koma gida ya kwabe ya tattaro da ya kawo ya bashi. Sai sahabbai suka ce, amma kai wallahi wani baka da kirki. Yanzu manzon Allah ya sa abu yayi ado, kowa ya gaishe da jin daɗi, sai ka so kana cewa kawai manzon Allah cire baka. Yace wallahi ba wai dan roko bane ba, fata na rigar da ta taba jikin manzon Allah ta taba jikina ko ma ta zama likafani na. Mai rawaito hadisin yace ita ko ta kasance likafaninsa bayan ya mutu, da ita muke masa likafani. To kaga wannan ana neman albarkar jikin manzon Allah, ana neman albarkar ruwan alwala. Idan yayi alwala aka tara jama'a kamar sun kashe kansu wajen wawatan ruwan alwala. Idan an yi masa aski, somar gashin kansa da aka aski, kamar jama'a sa kashe kansu, kowa na son ya ɗauki rabansa. To wannan khususiyya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abubakar ba a yi masa haka ba, da Umar, da Usman, da Ali duk ba a yi masa haka ba, Imam Malik ba a yi masa haka ba, Shehu Usman ba a yi masa haka ba. Dan haka ko dai ka ce kana bin Annabi kai tsaye, ko ka ce kana bin Abubakar da Umar da Usman, ko ka ce kai kana bin Imam Malik, ko ka ce kana bin Shehu Abdul Qadir, ko ka ce kana bin Shehu Usman dan Bodio, dukkan waɗannan ba wanda aka yi wa wannan. Dan haka idan ka yanzu ganganci kai, kayi shishigi, ka wuce gona da iri cikin addini. Wannan hadisi na Anas ɗan Malik, fa'atal jamra, ta yi je wurin jifa da ake kira aljamra. Kaga ba a cewa jifan shaidan, wannan jifan shaidan baka gane shi a littafin addini, wanda muke faɗa da Hausa jifan shaidan, amma asali fa'atal jamra, ta jamarat sunan wuraren da ake jifa da wannan. Sai yake nuna a ce idan mutum ya kwana a Muzdalifa, idan ya zo Mina da safe, farkon abin da yake fara yi jifa, ya jefi jamratul Aqaba ta ƙarshe wadda daga ita sai Makka. Sannan abu na biyu sai mai, sai yanka. Sannan abu na uku sai mai, sai aski. Tunje ya ce fa'atal jamrata faramaha, ya zo ya jefi jamratul Aqaba, sun mata manzilahu, sannan ya koma masaukinsa na Mina, wa nahara, ya soke ragumansa. Kaga sai yanka kenan abu na biyu. Sun maƙala lal halaki, kaga sai za ka zo wajen aski. To amma manzo Allah yana cikin hadisi, idan da ka zo Mina aski aka fara ma kafin jifa ya halatta, idan da kai jifa sai kuma kai aski kafin ka duka yanka, kuma duk ya halatta. Manzo Allah ya ce la haraj, amma ka tafi da shi a wannan jere, shine mustahabi idan ka sami cikakken koyi da manzo Allah. Ka fara jifa, sannan abu na biyu soke raƙumi ko yanka dabba, sannan abu na uku kuma shine aski, sannan abu na hudu ka duka tawaful ifada. Wa fi riwayati lamma ramal jamrata, a wata riwaya yayin da manzon Allah ya jefi a bar jifan nan ta jamratul Aqaba, wa nahara nusukahu, ya yanka dabbarsa ko ya soke ta, wa halaka, ya kuma sa aka yi masa aski, na walal halaka shiqahu al-aymana, wato da ya so da ya niyar a yi masa aski, sai ya fara miƙawa wanzami tsagen kansa na dama, fa halakahu, ya aske. Summa da'a Abu Talha al-Ansari, sannan ya kirawo Abu Talha al-Ansari, Allah shi kare da gare shi, fa atahu iyahu, ya tattara gashin ya bashi. Thumma nawalahu shiqqal aysar, sannan manzo Allah ya mika wanzami tsagen kansa na hagu, fa qala, sai ce ihliq atki, fa halakahu, ya atki, fa atahu Abu Talha, sannan ya baiwa Abu Talha yace kwashi sauran ka hada, fa qala, sai ce iqsimhu bainan nas, rabawa mutane gashin su yi tabarruki. Dan manzo Allah mai tabbatacciyar albarka, amma kowane shehi ne yanzu kuma kyautata zato ne, kila yana da albarka kila bai da ita, ba wani tabbata. To muna da nasi ne, kila ne, kila wakala, kila yana da albarka kila bai da ita. Sannan kuma dai nasi bai nuna an yi koyi da Annabi cikin wannan ba, dan da an riga koyi da waɗancan da muka lissafa, sun riga kowa yin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai mu takaita haka, abinda muka faɗa na daidai, Allah shi ba mu lada, wannan muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Shin gaskiya ne mace za ta iya wa mijinta wanka idan ya rasu ko shi ya yi mata wanka? Eh, gaskiya ne. Hadisin da ake hujja da shi shine ummu na Aisha take cewa inda za a dawo mana gaba ta koma baya, da ba wanda zai wa annabi wanka sai matansa. Ma'ana mun yi sakaci mun bari waɗansu suka yi masa wanka a madina, mu mu masa da kansu. Da haka dai ma'aurata waɗanda suke tare da juna lokacin da ɗaya ya rasu, to ɗayan zai wa ɗan uwansa wanka. Kana tare da mace sai ta rasu yayin da suke karkashin igiyar aurenka, to za ka yi mata wanka, ko kai ka rasu to ita kuma za ta yi maka wanka. Amma matar da ka taɓa aure a da sai ka sake ta, kuma ta je ta fita daga idda, ko ta yi aure ko ba ta yi aure, yanzu ta zama wata mace ajnabiyya, da haka kaga ba za ta yi maka wanka ba. Ko da akwai aure a tsakaninku a da, amma yanzu ai babu aure. Maganan halacci fa ake ba, abin da ya tambaye ni kenan halacci. Me hukuncin yin wankan gawa da kanwa? Duk abin da ake amfani da shi don kusar da datti ya halatta, sawa'un kanwa ce, sawa'un magariya ce, ko wani abin na daban, ko sabulu kamar yadda muka faɗa. Duk abin da zai zama zai kawar da datti, idan aka yi amfani da shi wajen wankan gawa ya halatta. Me gaskiyar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi ranar Litinin ne domin ita ce ranar da aka haife shi, kuma ya taɓa yin yanka domin tunawa da ranar haihuwarsa, kuma an ce hadisi ne? Wato inda ku kuke bani mamaki, ahlus sunna kullum kuna zuwa wajen karatu, amma wai kuma kowane irin abu ya faru sai ka nemi malamin ka ya bada ansa. Ma'ana duk karatun da ake shekara goma sai ya kasance mutum baya iya bada ansa. Yanzu wannan maganar azumin Litinin da Alhamis, dan Allah so nawa mu, ko a littafi ko a fatawa aka karanta shi, ko a nan ko a Bird Road ko a Bayero ko a gadon kai, so nawa aka karanta shi, to sai kuma wani ya zo faɗa maka wata ƙarya kuma sai kai ta? Wallahi abin yana ɗaure mun kai ƙwarai da gaske. Wallahi kuna wahalar da mu sosai da sosai. Ma'ana ɗan ƙanƙanin abu kuma sai ka sake komawa? Kuma yanzu ne in na faɗa wani abu kuma tsautsayi ya sa ana maulidi a kusa da gidanka, an sa loudspeaker ta kalli gidanka, aka faɗo wani abu kuma baka iya ba da ansa, kuma sai ka tarbe gobe kuma ka ce kuma sun ce kaza. Wannan yana wahalarwa, yana wahalarwa sosai da sosai. Game da masu rubutu da hannun hagu, shin wannan akwai laifi a kai? Idan mutum Ubangiji Ta'ala ya halicce shi zanto ba hago ne, baya iya rubutu da dama ko da zai yi sai da hagu, to wannan babu laifi dan yayi da hagu. Amma da zai daure ya koya da damar zai iya, dan dukkan mu din ta fuskar halitta haka Allah ke yin mutum, ko ya zama badame ko ya zanto ba hagu. To amma za ka ga masu waɗansu sana'o'i na yau da gobe sukan matsantawa kansu ta hanyar horo da training, har ya zanto suna iya sarrafa kowane hannu, ko na dama din ko na hagu a sakamakon yau da gobe. To tun da haka ne, dame ba da haka koyi daman ba, dan ka dace da abinda manzo Allah yake son ka yi. Kuma ka duba ko da ƴan kwallo kwarewarsu ta kai ta kowace kafa ma mutum zai iya kwallon da ita, ko ta dama ko ta hagu, tare cewa dole dai badame ne a asalinsa ko ba hagu. To amma me yasa yake iya buga kwallo da kowace kafa? Horo, tilastawa kai da koyo. To da haka wanda baya iya rubutu sai da hagu, shi ma in yi tilastawa kansa yau da gobe, yau da gobe zai iya da me? Da dama. A karan fara ka rubutun ba zai kyau ba, zai cabe. To amma idan ka sai ka ta exercise, ka ce sai ka cika shi, kana ta yi, insha Allah in dai ka sai exercise guda biyu ko uku, to kafin su kare ka iya da dama. Ko musamman ka sa niyyar ka cewa kana yi ne dan ka dace da falalar yi da dama din da manzon Allah ya bayyana. Da haka bai kamata mutum ya ce ni haka Allah ya yi ni kuma haka zan tafi ba, in dai zai iya yi. In mutum ya kasa ya koya, dan wani baya da baiwar koyo, to kuma wannan babu yadda ka iya. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Wannan bana iya karanta takardar ba, ban gane rubutun ba. Wanda ya rubuto da pencil takardar rubutu abinnan wasiƙa biyu ce, a abinnan tambaya biyu ce, amma duk ban gane ba kowace. Na'am. Ba wani nasi da ce sai an dafa ruwan zafi. idan lokacin sanyi ne aka ce za a dan dumama ruwan babu laifi saboda masu wankan kasu wahala, amma shi mamaci kan yana da shi'uri, yana da feelings da zai gane cewa wannan ruwan sanyi ne ko ruwan zafi ne. Amma su wanda za su yi idan lokacin sanyi na hunturu ne, malamai suka ce babu laifi a dumama ruwan, ba wai a tafasa shi ya tafasa ba, a dumama yadda ba zai musu wahalar tabawa ba wajen yi masa wanka. Amma wace aka yi dole ba ne ba. Wa alaikum salam. Mutumin da hannunsa na dama baya iya amfani ya shanye, lokacin da kai za ka yi musafaha da shi, kai ne za ka ɗauki nauyin kama hannun daman, tunda kai kana iya kamawa, shi ne ba zai iya kama ka ba. Tunda kai kana da dama kuma za ka iya amfani da ita, sai ka kama hannun nashi na daman a madadin musafaha. Tunda abinda ake nufi da shi ne haɗa dama da dama. An samu damar an jimke hannu, shi kenan, ba a samu dama ba saboda uzuri da shari'a za ta iya karɓa kamar wannan, kaga ai baya da wani laifi. Amma ba za mu ce kuma shi kenan sai a komar da musafahar ta koma da hannun hagu ba, tunda kai kana da damar. Sai dai in ya zanto wani hannunsa na dama ya shanye, wani ma hannunsa na dama ya shanye, to kaga ɗaya ya kama hannun ɗaya duk ba za ta iya yiwuwa ba. Sai suka yi da hagu, to sai dai wannan kuma, sai mu ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Amma ko da wannan idan ɗaya ya taho suka haɗa hannun haka, ai ba sai sun riƙe ba, lallai ai amfani da dama. Za abin da sa suka saba rashin sani, shi kenan sai a bar su a kan haka. Idan mutum ya saba da sabo sai a kyale shi, ko ya saba da bid'a sai a kyale shi kan bid'a. Ai ba a kyale mutum a kan abin da ya saba, sai a kokarin shirye da shi zuwa ga abin da yake shi ne mafi alheri. Wannan bai kamata ba. Kasancewar mutum yana cikin cin abinci ko ana yanke masa farce sai abokinsa ya zo, to a lokacin musafahar ta faɗi da kai, ita musafahar mustahabi ce gaba ɗaya hukuncinta, sallama ita ce wajibi. Idan na zo na same ka dole in ce assalamu alaikum, bisa ga zance mafi inganci, kuma kai ma dole ka ce wa alaikum salam. Amma mu haɗa hannu da hannu kuma wannan mustahabi ne. To mustahabin nan an samu uzuri na ana yanke man farce ko ina cikin cin abinci, kuma ina son dole sai na yi aiki da shi, to ko dai in cewa mai yanke hannun saki, mai yanke farcen saki mu gaisa tukuna, ya saki mu gaisa, kuma a koma a ci gaba, duka wannan zai buƙaci ka rabin minti. To akan haka a madadin kai wannan sai ka miƙa hannu hagu, ai ka saba sunan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko kana cikin cin abinci sai kai hakuri har sai an gama, in an gama sai ai musafa. Tunda ko mutum sallama ya zo ya maka wanda ansa sallama wajibi ce, sai aka yi dace daidai lokacin da ya maka sallama kai kuma da abinci a bakinka, ai ba wajibi bane ka ansa, sai ka yi kyale har sai ka gama taunawa, ka haɗe wannan abincin, sannan sai ka ce wa alaikum salam. Amma ba za a ce daga yin sallamar kuma dole ka ansa ba, don wannan zai bayi zuwa ga ka kware ko ma ka shaƙe, ya zama ya mutum wata matsala ta daban. Ƙa'idar shari'a shine la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, kuma sanya muku hukunci a cikin addini ba, dan haka sai mutum yayi abin da shine zai yi. Kara babin ta zai zo nan gaba, da hamma da atishawa da kome duk babin su zai zo nan gaba. Wai me yasa kuke haka ne? Kai ne fa na ce maka khususiya ne na annabi, a ce za a nemi tabarruki na abincin da ya ce rage, ko ruwan da ya taɓa, ko ruwan da ya alwala, ko wannan na ce khususiya na Nabawa wa Abubakar da Umar. Sai ka ce kuma yaro karami ya rage a zuwa sha, kuma shi kuma fa me hukuncin sa, me amfanin duk maganar da na dazu? Kaga na'am banje ba wajen kwanciya, mutum zai kwanta da tsagen jikin sa na dama, akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna, idan barci ya dauke ka ka juya akan hagu babu laifi, idan bayan ka kwanta da tsagen jikin ka na dama sai ka ji hannunka ya gaji kuma ya kage, kana buƙatar juyawa hagu babu laifi. Amma a karan farin da zaka fara kwanciyar lalle ka kwanta a tsagen jikinka na dama, ko da minti 5 minti 10 kai daga baya ka juya hagu, lokacin ba kai laifi ba, sawa in kana farke ko kuma kana bacci dan mutumin da yake cikin bacci kaga bai da hukunci urfi al-kalamu an salat ina fata mun fahimta
to sai mu takaita kan haka sai darasi na gaba idan Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Tun kafin annabi Musa ya dawo yace da su ya kaumi ya ku mutane na inna ma futintum bihi hakika an jarrabe ku bihi da wannan dan maraki in ba dan jarraba ta ubangiji ba ta yaya za a dan marakin da a gaban ku aka kera shi da kayan adam da ku kuyo da kansu amma a ce muku Allah ne abin bauta kuma ku bi wa inna rabbakumur rahman ku sani ubangijin ku shine wanda yake da sifa ta rahama dan maraki ko baya da sifa ta rahama da haka fattabi'uni kubini wa ati'u amri kubi umarnina anan gurin Fakhruddin Razi ke cewa annabi Haruna alaihi salam ya rattaba ya jeranta maganganu guda hudu kowace tana da sako da take isarwa magana ta farko zargin aikin su da yace da su ya qaumi innama futintum bihi jarrabar ku akai da shi in ba dan an jarrabe ku da wannan ba ai bai tantanta a ce ku bauta dan mariki ba nan zargi yake dangane da ibadar su ta bautar dan mariki magana ta biyu fuskantar da su zuwa ga mahaliccinsa ta hanyar suna da sifarsa wa inna rabbakumur rahman lalle ar-rahman suna ne cikin sunayen Allah sannan kuma yana kunshe da sifa ita ce sifa ta rahama wadda ta yalwace komai wasi'at rahmati kulli shay fa sa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yutuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun rahama da ta yalwace halittun da ke sama da halittun da ke kasa gaba daya wannan dan marikin ko baya da sifa ta rahama ina fata an fahimta kuma ba ma wanda ya mayar da shi ya zama ilahu in ba ku da kuke nan ba wani wanda yake wani wuri ma bai san da shi ba amma Allah kuwa shine ilahu a sama shine ilahu a kasa kaga tunatar da su mahalicci subhanahu wa ta'ala ta hanyar sunayensa da kuma sifofinsa domin ar-rahman ya kunshi suna ya kunshi sufanin take sannan kuma sai tabbatar musu da annabta fattabi'uni kubini ba wanda yake tantantar yace kubini sai annabi ko mai cin gadan annabi annabi zai ce kubini kai tsaye dan ni aka tilasta muku cewa kubini din mai cin gadan annabi zai ce kubini in kai ku zuwa ga turbar annabi ba zuwa ga hanyar sa shi da yake kirkirowa mutane sannan kuma sai ja su zuwa ga tsari na shari'a shine atta'a wa ati'u amri ya jeranta abu wannan ake fara gabatarwa sannan wannan sannan wannan duk da irin wannan salon magana da yabi da nau'an tazance da yabi cikin jumloli gajeru guda hudu wanda kowace ke dauke da sako na musamman amma ba su ji ba kadu sai suka ce lan nabarha alai akibina ba za mu rabu da shi ba muna bautata masa shi wannan dan maraki hatta yarja ilaina Musa har sai annabi Musa ya dawo ya sabin wakan haka haka suka ce da shi kala annabi Musa ya dawo kenan ya Harunu yace ya kai Harun inji annabi Musa mama na aka izra'aitahum dallu me ya hana lokacin da kaga sun bata Allah tattabi'ani ka je ka bi ni la din da ke cikin nan la ce da malamin suka ce sila ko za'ida ma'ana ba ta cikin asalin jumla ana kawo ta dan karfafa zance ina jin mun sha fadin wannan magana wato kamar kara ta aka yi dan ta karfafa zance amma asalin zance ya Harunu mama da aka izra'aitahum dallu an tattabi'ani me ya hana kabini lokacin da kaga sun bata kabini maka je ka fada mun dan in taho tun kafin abin yayi nisa dan mai kai jinkiri ka tsaya kai baka hana su da karfi ba kai ko baka bini ka je ka fada mun wato zargin da annabi Musa kenan kewa dan uwansa Harun wato mun ce wannan ladin dadi ce dan tazo cikin alqur'ani da irin wannan matsayi Allah madaukakin sarki yace wa aqsamu billahi jahada imanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minanna biha qul innamal ayatu 'inda Allah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun asalan zance annaha idza ja'at yu'minun allati fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima tajara bainahum asalan sa fa wa rabbika amma sai aka ce fala aka yi dadin la tawkidan lil ma'na wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima tajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima haka Ubangiji Ta'ala ce ya Iblis ma mana'aka Allah tasjuda iz amartuk, ya kai Iblis me ya hana ka yi sujada lokacin da na umarce ka, yani ma mana'aka an tasjuda kina, amma sai aka ce Allah tasjuda iz amartuka cikin suratul A'raf. Amma cikin suratul Sad ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alin, fadin sa cewa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya nuna fadin sa cewa ya Iblis ma mana'aka Allah tasjuda iz amartuk ladin kari ce, domin a can gurin ba a kawo ta da ko tabbatacciya ce cikin zance, da yadda a kawo ta a can sai a kawo ta a can gurin. Haka la aqsumu bi yawmil qiyamah, haka la aqsumu bi hadha al-balad, haka fala aqsumu bima tusirun wa ma la tusirun, haka fala aqsumu bima waqi'in nujum, dukkan la anan gurin za'ida ce ko kace mutasila ji abiha tawkidan lil ma'ana. An gane ku? Wani ke cewa tazakkartu layla fa atarani sababatun wa kada samimul qalbi la yataqatta'u, wayatuna layla dan take sai bege ya malalo masa cikin zuciya, wa kada samimul qalbi la yataqatta'u, saura kiris zaran zuciya da ya yanke, sai kawo la tawkidan lil ma'ana, amma asalin da ce wa kada samimul qalbi yataqatta'u, amma sai ce wa kada samimul qalbi la yataqatta'u. Ala kulli hal ya Harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani ay an tattabi'ani, afa asaita amri, ka saba umarina kenan baka bi ni ba? Abinda annabi Musa kenan ce, qala, sai annabi Harun ya ce yabna umma, ya dan mahaifiyata, malamai suka ce dangin uwa da dangin uba wa ya fito sai da jin kai, ai uwa ɗaya uba ɗaya suke tsakanin annabi Musa da annabi Harun, amma sai tunatar da shi dangantakar uwa, saboda akwai tausayi a cikin ta sama da dangantakar uba, sai ce yabna umma, ya dan mahaifiyata, ya wanda muka sha nono ɗaya, ya wanda muka fito ciki ɗaya, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, karka dangi gemuna ko kaina kana jijjigawa, inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il, tsoro naji karka ce da ni na raba kan banu isra'ilawa, wa lam tarqub qawli, ka ce da ni ban tsare maganarka ba cewa ukhlufni fi qawmi wa aslih wa la tattabi'u sabila al-mufsidin, na tabbatar in nace ku bari waɗansu za su bi ni, waɗansu kuma su ki bi na, to idan muka haɗu ni da wanda suka bi ni, lalle za mu yi rikici da waɗanda suka ki bi na, sai ya zanto ka na zama sanadiyar rabuwan kansu, sai na yi shiru duk da na ƙi abin a zuci, na faɗa da baka, amma ban yi abin da kake tsammanin zan yi ba, na in je in bi ka saboda jin tsoron karka ce na raba kan bani Isra'ilawa, shi ne hanzarin annabi Harun alaihi salam. Saboda annabi Musa alaihi salam ya kama shi ya jijjiga shi, akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi, wato ya kama kansa yana jan shi, can gurin an ce ya kama kansa, a nan gurin kuma zai ce yabna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, ka daina kama kaina tare da gemu na kana jana da karfi, wato dan nuna zargi kan abin da nayi, abin da yasa nayi kaza saboda kaza saboda kaza. To a nan gurin malamai suke kafa hujja da cewa ashe gemu sunnar annabawa ne gaba daya, ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ba, dan gashi annabi Haruna yana da me gemu, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, kuma kan tunda yana da shi lalle wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsayar kenan, tunda annabi Lut yana cikin annabawan da aka lissafo cikin watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, annabi Ibrahim narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub, annabi ishaq da kuma yaqub, kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم أولئك الذين هدى الله أتنقل سيفه وداه مبتدي أولئك الذين هدى الله أنبان لدعك لصافه مكا أبايا فبهداه مبتدي دفلي السوء ذاك يلقو أكتي دواء annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To yana daga cikin siriyar annabi Harun ya tsare mai ya tsayar da gemu cikin akalin safa a nan gudun. Sannan lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kenan zai tsayar da gemu, tunda Allah ce ulaika allazina hadallahu fa bihudahu muqtadi. Shi yasa aka tambaya Abdullahi dan Abbas, shi yanzu za ka yi sujada a cikin suratu Dawud wajen wazanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa qarra raki'an wa anaf faghfarna lahu dhalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Yace zan yi, ce kana da tabbas din manzo Allah yace koda banga yayi ba yayi. Ce saboda me yace annabi Dawud yayi, annabi Dawud kuma yana cikin mutanen da aka lissafo a can cikin suratul al'ami, aka ce da manzo Allah ya riko da shirye su. Tunda annabi Dawud yayi, lalle manzo Allah yayi, ko na gani ko ban gani ba, da haka ni ma zan yi. Tunda Allah ya bada labarin annabi Harun ya tsayar da gemu, ko da babu hadisi ko ɗaya da ya zo kan gemu, lalle manzon Allah ya mai, saboda haka duk masoyin manzon Allah sai mai. To kuma ka gana annabi Harun cikakke ne, dan in dan karami ne za a iya kamu har a jaki, ba zai kamu ba, yanzu cikakke ne. أفأسيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلهيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وتو أنا موسى ينظر جنسا شيكما ينباد حنظر جنسا بايا سن أتي يازم شيني سندير نبور كم متعني كما أنا أبو شيني لوقت عند أنا موسى عليه السلام يزو يسا متعنان ستكون ننهالي كافن يزو ألا باش لباري. Ya ce inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa dhallahum sabil, mun jarrabu mutananka bayanka ka ta hudun nan wajen gani da mu, samiri ya halakar da su, baya san su halaka ba. Amma tare da haka lokacin da ya koma ya je gansu da idonsa, gashi lalle sun halaka din, me ya faru? Alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay, alluna din da aka rubuta ayoyin at-taura a ciki sai ya jefar da su saboda fushi. Ya kama dan uwansa yana jin shi, dan me yasa kai kaza, dan me yasa kai kaza, shine manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce daga Abdullah dan Abbas wanda hakimin ne saburi ya ruwaito, yace lalle wanda aka bashi labari da wanda ya gani da idonsa ba sa daidai. Yace annabi Musa Allah ya bashi labari inna karfatan na qaumaka min ba'dika wa dhallahum as-samiri, a lokacin da tafa at-taura da hannunsa bai jefar ba, amma da yazo da idonsa ya gani bai san lokacin da ya jefar ba. Ashe laysa al-khabru kal mu'ayana, wato gani ya kori me ya kori jiki, dan da ya gani sai jefar. Walamma sakata an Musa al-ghadabu akhadha al-alwaha wa fi nuskatiha udan wa rahmatul lillazina hum rabbihim yarhamun. To anan kafin mu yi nisa, akwai wata magana da Imam al-Qurtubi ya kawo cikin tafsirinsa dangane da abin da ya shafi waɗannan ayoyi. Yace wa hadha kulluhu aslun fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, wannan dukkaninsa abin da yake nuna wa kafa hujja da wannan kissa ta abin da ya gudana tsakanin annabi Musa da uwansa Harun dangane da umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna. Ma'ana dan me baka hana su ba, dan me baka bi ni ba, dan me baka yi kaza kaza ba, afa asaita amri wa annal muqima bainahum la siyama idza kana radiyan hukmuhu ka hukmihi, wanda ya tsaya tare da masu aikata barna musamman in ya dada barnar hukuncinsa kamar shi ma ya aikata ne. مالتي وقد مضى هذا المعنى في آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال ونم أنا كما يدت الظنان في سورة طه ما كمان تيرت وجم أمانيك كاوكوهني دقو منا تاغ باتا في سورة آل عمران دا سورة النساء دا المائدة دا الأنعام دا الأعراف دا كما الأنفال. سيتي وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي, أنتم بأ الإمام أبو بكر الطرطوشي ألا يتكنسا ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية, مي شوغبان مبابان مالهم فكيه زي فتارين غني دا مذهب صوفي, وأولي مهارس الله مدته أرغى أن سند شيتي وأنه اجتمع جماعة من رجال وأنس مزاجيس تارو فيكثرون من ذكر الله تعالى, أتارو أتكين جماعة سنة أنبتان الله وذكر محمد صلى الله عليه وسلم دا أنبتان النبي صلى الله عليه وسلم, ثم انهم يقعون بالقضيب على شيء من الاديب, sannan kuma da wadansu yan sanduna a hannunsu suna buga fata, wato kamar wata ganga da suka yi ta fata, da suka danka ta fata suna ambatan Allah suna ambatan manzon Allah wa yaqumu ba'dhum yarqusu wani sashin su su tashi suna rawa wa yatawajadu har ma yana rangaji hatta yaqa magshiyan alayhi har kaga mutun ya fadi wanwas har ya suma wa yuhdiruna shay'an ya'kulunahu a irin wannan wuri sukan kawo wani abu na ci ko na sha hal huduru ma'hum ja'iz shin ya halatta mutun ya je irin wannan tarukan aftuna ma'ajurina ku ba mu fatawa Allah ba ku lada wa hadha alqawl alladhi yadhkurunahu maganan da suke fada din wanda suke hadawa da kida lokacin da suke kida suna cewa ya shekhu kuffa anil dhunub qabla at-tafarruq wal zalal wa amal li nafsika salihan ma dama yanfa'uka al-amal ma dama yanfa'uka al-amal amma shababu faqad mada wa mashibu ra'sika qad nazal wa fi mithli hadha wa nahwihi a cikin irin wannan abu da aka yi kaito da mai kama ma da shi wanda ba shi din ba to ga jawabinsa yace mazhabus sufiya kaga mazhabun sufaye irin masu kidan nan da wasa da rangaji da ambaton Allah da ambaton manzo Allah batalatun wa jahalatun wa dalala batalatun zaman kashe wando ne wa jahalatun jahilci ne wa dalala bata ne wa mal islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba komai ne musulunci ba face littafin Allah da hadisan manzon Allah wa ammar raqsu amma kaga rawa wattawajidu da rangaji fa awwalu man ahdathahu ashabus samiri farko wanda ya fara kawo shi a duniya mutanen samiri lamat takaza lahum ijlan jasadan lahu quwar lokacin da yarkar musu dan mariki da yake da sauti ake ji qamu yarqusuna hawalaihi sun kasance suna rawa a gefen wannan dan marikin waye tawajaduna suna rangaji fa huwa dinul kuffari wa ubadul ijli da aka addini na kafirai masu bautar dan mariki wa ammal qadib amma sanda da za a rinka buga ganga da ita da sunan addini fa awwalu man ittakhazahu zanadika farkon wanda suka fara kikiro shi cikin addini zindiqai li yusjilu bihi almuslimina an kitabillah domin su shagaltar da musulmai su hana su koyon littafin Allah su hana su koyon hadisan manzon Allah wa inna ma kana yajlisu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abinda aka sani manzon Allah yakan zauna ma ashabihi tare da sahabbansa ka'annama ala ru'usihim at-tayr min al-waqar kai ka ce tsuntsaye ne a kansu suke jin tsoron kansu tashi dan nasuwa haka sahabbai suke zama ina rangaji ina rawa a wajen sahabbai fa yanbaghi lis-sultani da haka ya dace ga sarki wa nuwabihi da mataimakansa an yamna'ahum min al-huduri fil masajidi ya hana irin waɗannan mutanen zuwa masallaci wa ghairi hada sauran wuraren taron jama'a wala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yahdhura ma'ahum duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe bai halatta baya ya je wurin waɗannan taruruka wala yu'inuhum ala batilihim kar kuma ya taimake su akan batar su yace haza mazhabu malikin wa abi hanifata wa shafi'i wa ahmad ibn hanbal wa ghayrihim min a'immatil muslimin kadiba shine mazhabun malik shine mazhabun shafi'i shine mazhabin Ahmad bin Hanbal shine mazhabin Abu Hanifa da sauran dukkan limaman musulmi ga littafin Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an na Qurtubi gidan kowa da akwai wannan shine tsari na sunna ka faɗi abu sai ka faɗi manzarin da ka shiro Imamul Qurtubi Abu Abdullah kenan fa ga shi dai cikin littafin sa Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an yana cikin malaman karni na 5 zuwa karni na 6 ma'ana ya bar duniya sama da shekaru 900 da suka wuce baya inda a yau wani ya faɗi wannan sai a ce kaza kaga yanzu a nan wurin gobe sai wani ya ce Ja'far ya ci mutunci wannan shine rashin adalcin mu kuwa ba mu muka ce zo man ba ratayo shi muka yi shine laifin Allah riba mana asiri to irin waɗannan maganganu na Imam Al-Qurtubi suna nan da yawa kaga dai karkashin waɗannan ayoyin da yake da muke fassarawa ya kawo wannan dan haka na fito da littafin na karanta dan karin faɗa da baki a ce na wa Qurtubi kariya gashi na cikin littafin su kuje ku duba ma'ana dukkan wanda zai shagalta da kida da rawa gurgudan yadda ya bata lokaci wajen kida da rawa gurgudan yadda ya jahilci Qur'ani da hadisan manzon Allah amma dukkan mutum zai mayar da hankali da kwazo wajen karanta littafin Allah da Allah to za ka ga ya nisa duk inda kida da rawa yake wannan ita ce ka'ida saboda haka bayan za a yi ka haɗa abu guda biyu taurabi ba su sunuwa ko dai Qur'ani da hadisi ko kuma ya kasance wani abin daban ba Qur'ani da hadisi ba idan mutum ya dauki Qur'ani da hadisi to tsarinsa shine za a ganshi yana natsi a cikin maganganunsa da ayyukansa, kuma hujjarsa Allah ya ce, manzon Allah ya ce. Amma idan mutum bai koyi Qur'ani ba, bai koyi hadisi ba, dole sai ya hada da wake-wake da raye-raye da zage-zage da cin mutunci da kage, ko ba haka ba? Amma idan mutum yana koyon Qur'ani da hadisi, to muzakaran Qur'ani ma da kokarin kada Qur'ani din da ya haddace ya zube, ba zai bashi dama har ya tsaya yana waɗansu raye-raye da wake-wake da kaɗe-kaɗe ba. Kaji dai abin da Imam Al-Qurtubi ya faɗa, Allah ganar da mu, Allah shirye da mu. Sai ya ce mai, qala fa ma khatubuka?
Qala fa ma khatubuka ya samiri? Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari rasuli fanabadtuha. وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ولت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.
قال فما خطبك؟ أنه موسى كما سيجو يد أكالر زنتيزو أغا سامري يتي فما خطبك يا سامري ككو منين لابارن كيا كي سامري وتكاغ أنان mutanen da suka bauta dan marki ya fara zargi alami idukum rabbukum wa dan hasana afatala alaikum alahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum mu'idi. Sannan kuma ya koma zuwa ga dan uwansa Harun, wato maman aka izra'aitahum dallu alla tattabi'ani afa asaita amri. Bayan ya gama da wannan, ya ji uzurin mutanansa. Uzurin da suka bar ba uzuri bane, dan uzuri ne da Laraba ke cewa aqbahu min az-zambi, ya fi laifin ma, wato ainihin ban haushi. Shi kuma annabi alayhi salam ya ba da uzuri, uzurinsa Allah kalli karɓaɓɓe ne wajen annabi Musa alayhi salam. Da haka sai ya kyale shi daga nan wurin, sai zai karkatar da akalar magana zuwa ga Samiri, tunda shi ne ra'isu dalala ɗin, shugaban barna ɗin gaba ɗaya. Ya ce fa ma khatubuka ya Samiri, menene labarinka, me yasa ka yi abin da ka yi? Kala sai ce basurtu bima lam yabsuru bihi, basurtu na ga ma lam yabsuru bihi abin da su ba su gani ba. Bilya'i da ya kenan, wa qura'a bitta a wata kira'a basurtu bima lam tabsuru bihi, ay alimtu ma lam ya'lamuhu, na san abin da ba su sani ba. Qala hadha al-kalam ya'tadiru bihi amma sadara minhum min sun'il ijli, yana fadin wannan magana dan bayar da hanzarin me yasa ya kirkiro dan maraki. Wa fihi ma yushiru bil kadhibi, wannan kuwa cikin zancen nashi akwai alamun ƙarya. Sha'anuhu sha'anul munafiqina idha kushifa lahumul umur, wato matsayinsa kamar matsayin munafikai lokacin da duk aka yaye al'amarinsu. Ya ce basurtu bi malin musurubi, na ga abin da ba su gani ba, ko na san abin da ba su sani ba. Faqabattu qabdatan min atharin rasul, faqabattu sai na jinki qabdatan wani jimki na ƙasa, min atharin rasul wato na sawun dokin da manzo ke kai. Yuhimu, yana bayar da fahimtar cewa annahu ra'a rasulan ma'rufan inda al-mukhatabi, wato kamar ya ga wani manzo sananne a wurin shi wanda yake magana da shi, shine annabi Musa. Yatlubu bidhalika qabula udrihi, wato yana son annabi Musa ya karbi udurinsa. Fanabantuha, sai wannan jinkin kasa da na dauka na sawun doki ko kuma abin da manzo ke kai, fanabantuha sai na jefa ta. Fi suratul idil Musa, wato kamar wato asura ta dan mariki wanda aka kera shi. Wa kadhalika sawwalat li nafsi, kamar haka ne wato ainihin zuciyata ta kawata mun ta suranta mun. An af'ala, na aikata. Fa fa'altuhu, da haka sai na aikata din. Fa kharaja kama ra'ayt, da haka sai abin yazo kamar yadda ka gani. Wa da'utu bani isra'ila ila ibadatihi qabla an tarji, na kuma nemi bani isra'ila su bauta masa kafin ka. anan gurin Malam ya bada abin a takaice, amma dai ya kamar ya takaice ne abinda da yawa daga cikin malaman tafsiri suke faɗa, cewa shi samiri wato ainihin lokacin da aka nemi Annabi Musa a yi munajati da shi, an turo mala'ika Jibril don ya zo ya faɗa masa lokacin munajati da wai lokacin da mala'ikan ya zo yana haya akan wani doki ko godiya ko wani abin hawa, to sai ya lura cewa duk inda wannan doki ya taka ya sha bamban da sauran wurare a ƙasa. Idan dokin zai taka wuri ya wuce, sai ga inda ya taka ga alamar damshi ko ciyayi sun fito, sai ya lura cewa wurin da dokin ke takawa yana da wani tasiri kenan, don haka sai ya jimki ƙasar wannan wurin ya ajiye ta. Lokacin da aka haɗa waɗancan kayayyaki na ado gwalagwale aka ƙona su aka narkar da su, sai ya watsa wannan ƙasar a ciki, da ya watsa wannan ƙasar sai kuma ya ƙera ɗan mariki da su, wato zuciyarsa ta suranta masa cewa lalle ɗan mariƙin da aka yi da wannan kayayyaki na zinari da aka narka su da aka haɗa da ƙasar wancan wuri wanda take da wani tasiri na musamman, zai zanto yana da wani abin da ya shafa mun da sauran ƴan mariƙai, duk da cewa ɗan adam ne ya ƙera shi, to amma zai iya fitar da sauti kamar yadda ɗan mariƙi mai rai ke fitar da sauti, in ya so sai ya amfani da wannan ya ja hankalin mutane kan su bauta wa ɗan mariƙin. Ina ba ta an fahimta, galibin abin da malaman tafsiri suke faɗa kenan. Wato sai su fassara ayar kamar haka: basurtu bi malami basuru bihi, na ga abin da ba su gani ba, na ga lokacin da dokin da mala'ika Jibril ke haye da shi, wato inda duk ya taka wurin yana da tasiri ya sha bamban da sauran wurare. Fa qabattu qabzatan min athar ar-rasul, dan haka sai na jinki-jinki guda na ƙasa na inda sawon manzon da aka turo. Kaga ar-rasul yana nufin manzon da aka turo, manzon da aka turo ma'ana wajen Annabi Musa shine kuma mala'ika Jibril kenan. Fa nabastu hada, haka sai na jefa ta ko na hada ta na takuda da wancan, wa kazalika sawwalat li nafsi, kamar haka ne zuciyata ta suranta. To haka duk galibi malaman tafsiri suke faɗa. Waɗansu ma suna ƙari bayani da cewa shi asalin samiri din wato ainihin yana cikin banu Isra'ilawa a lokacin da Fir'auna ya kafa dokarsa da muka karanta a baya, na kashe ‘ya’ya maza da ake haifa a rayar da mataye don a mayar da su bayi. A wannan lokaci aka haifi samiri a daidai lokacin da an kafa wannan doka, sai kasance mala’ika Jibril ne ya ɗauke shi, dogarawan Fir'auna da suka zo ba su samu daman ganin shi ba, har ya rene shi a hannunsa ya girma, sannan ya ƙyale shi bayan ya girma ya zama mutum. To masu kawo irin wannan kissa har suna nuna wato tasirin shiriya cewa a hannun Allah take shi kaɗai, domin ga Annabi Musa alaihi salam wanda a gidan Fir'auna aka rene shi ya zama annabi manzo, amma ga samiri wanda Jibril shi ya rene shi a bisa ga waccan kissa shi kuma ya zama wato kafiri kenan. Annabi Musa ya zama manzo, wancan kuma ya zama kafiri. Da aka san haka za a samu, inda shiriya a hannun mutane take ba a hannun Allah ba, da sai ya zanto wanda ya tashi gidan Fir'auna sai ya zama mai yadda Fir'auna yake, wanda ya tashi a hannun Jibril kuma shi ma ya zama.